Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim kuma ni tare da Babaya kuma kiyar da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hannu. A yau ranar Talata, 5 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku yi cewa yawan barace-barace da kananan yara suke kan tituna ya sa wasu al'ummomi kira ga gwamnati da sauki mataki a kasar Ghana. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kuri ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar Nijar. Albarkacin watan Ramadan, za mu kawo muku shirin darussan Ramadan a Kenya. Amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Litinin, shugaban Amurka Joe Biden ya kira ga gudanar da shari'ar aikata laifukan yaki akan shugaban Russia Vladimir Putin, inda ya Allah wadai da ayyukan rashin imani da sojojin Russia ke aikatawa da aka gano a cikin 'yan kwanakin na Abuja, wata anguwa a Kyiv, babban birnin Ukraine. Ai za ku iya tunawa na sha suka saboda na kira Putin da mai laifin yaki, Biden yana faɗa wa manema labarai a fadar White House. Ya ce a gaskiya kuma kun ga abin da ke faruwa a Abuja. Wannan kadai ya isa laifin yaki, amma za mu tattara bayanai. An kwashe gawarwakin fararen hula 410 daga wasu yankunan birnin Kyiv da aka sake kwacewa a hannun sojojin Rasha a wannan lokacin, inji babbar lauyar gwamnatin Ukraine Arina Venediktova. Shugabar hukumar zartarwar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta fitar da wani sakon Twitter a jiya Litinin cewa kungiyar tarayyar Turai za ta tura masu bincike zuwa Ukraine su taimaka mata tattara bayanai akan laifukan yaki. A jiya Litinin, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai ziyara Abuja da yaki ya kace-kace da shi. Masana kimiyyar yanayi sun yi gargadi cewa duniya ka iya fuskantar bala'i idan ta gaza daukar matakan gaggawa da ake bukata na takaita dumamar yanayi zuwa ma'aunin Celsius 1.5. Kwamitin kasa da kasa akan sauyin yanayi ya fitar da wani rahoto na dakile sauyin yanayin. Bayan rahotanni biyu da suka gabata akan kimiyyar zahiri da ke bayan sauyin yanayi da kuma tasirinsa, babbar hukumar kula da yanayi ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce canje-canje a yanzu suna haifar da cikas a cikin duniyar halitta da kuma rayuwar bil'adama. A cikin shekaru 10 da suka gabata, rahoton ya ce matsakaicin iska mai gurɓata yanayi da ake fitarwa a duk shekara ya kai matsayi mafi girma a tarihin ɗan adam. Sai dai kuma ɗaya daga cikin shugabanni biyu na rukunin aiki na uku na kwamitin da ake kira James Kia ya ce ci gaba da ake samu na raguwa a cikin shekaru biyu da suka wuce tare da karuwar shaidar kasashe da dama na daukar matakai na sauyin yanayin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sake komawa akan karagar mulkin Afghanistan da kungiyar Taliban ta yi a cikin watan Agusta, biyo bayan janyewar da Amurka ta yi a kasar da ke tattare da tashin hankali, ya jefa mutanen Afghanistan cikin mummunan wahala a cewar wani sabon bincike. A cewar wata kuri'a da cibiyar Gallup ta gudanar, kashi 94 cikin 100 na mutanen Afghanistan suna fama da tsananin talauci da ya isa wahala. Ko da yake shi ne mataki mafi girma tun shekarar 2005, matsalolin na ƙara yin sama ne tun cikin shekarar 2017, lokacin da Taliban ta kai hare-hare da tsawon lokaci domin kwace kasar, a cewar cibiyar ta Gallup. Binciken ya nuna kashi 96 cikin 100 na matan kasar suna shan wahala idan aka kwatanta da maza kashi 92 cikin 100. Sai dai babu wani takamaiman bambanci a tsakanin wurin shan wahala a yankunan Afghanistan. Cibiyar Gallup ta Washington DC ta ce ana tsananin buƙatar aikin jin kai a kasar, amma hankali ya kau daga kasar tun bayan da Russia ta mamaye Ukraine a watan Fabrairu.
Wannan juma kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan za mu leƙa ƙasar Ghana, inda yawan barace-baracen ƙananan yara kan tituna ya ja hankalin al'umma da masu ruwa da tsaki da neman gwamnati ta ɗauki matakin hana iyaye aika 'ya'yansu zuwa birane da wani lokutan ma har makwabtan ƙasashe. Wakilinmu Hamza Adam na ɗauke da rahoton.
kabu wannan da masu bara suke yi a gaskiya kin samu ba kai kamata suna yin shi ba dan yanzu baran da ake yi ya zama kaman kwace dan gaskiya ba dan Allah ake yi ba
wani nana ka gan shi da karfin shi da komi da lafiyar shi da ya kamata ya je yayi kama bai ai gaskiya ai musu magana kuma sun yawa cikin gari kwarai yanzu
koke-koken wasu al'umman manyan birane biyu kuma sai da Accra kenan na bukatar da gwamnatin Ghana ta dau mataki akan mabarata da suka hada da mata da kananan yara masu mamayar hanyoyin titunan kasar yau da kullun kirayen na zuwa ne biyo bayan shugaban jamhuriyar Niger Bazoum Muhammad yayi Allah wadai bisa mamayar hanyoyin titunan wasu kasashe dake makotaka da Niger da wasu al'umman kasar ke yi domin aiwatar da farace-farace tare da kananan yara
mutum yakan ba ma mace yara haya ta je da su ta yi bara kuma ta aika musu kuɗi
na tunji wasu iyaye mata da suka sheda min cewa su a ɗan Niger ne amma matsalan yunwa yayin sanadiyar zuwan su Ghana
matsala abinci wallahi matsala shi muke so ai namiza abin yayi tsare shi wallahi bayya bukka iya babu noma an mun yi bayya ka gani ko ai akwai matsala
sunana nana Aisha Maradi neman kuɗi na zuri in ci da yara na mijina ya rasu su bi ne wa'annan su kadai
wata mai fama da nakasa da ta bukaci da asaka yi sunanta ta tabbatar da ikrarin shugaban jamhuriyar Niger Muhammadu Bazoum ke yi
alatan da suke dauko yara biyar shidda ainihin ƴaƴan ma ba diyar su bane kuma dai zo mu je Ghana a samu a zo a raba takaici ma nake gaya maka wasu ma sun bugo waya suna bakin boda sun dauko yara takwas suna nan zuwa tsakanin gobe da jibi za su iso nan
sai dai ba shugaba Bazoum Muhammad kadai ne yake cikin damuwa ba har da wasu masu ruwa da tsaki bisa harkokin ƴaƴan Niger a birnin Kumasi na Ghana
sai ji sallama na sarkin Adarawa barace-baracen nan mu dankan mu suna damin mutum bai so ta ciki ne shi ko matira mu dankan mu inda bara suka haka gabawo jawo da yaran da ɗan kanana matakin da zamu doka dai kam ya kai za su koma da gida to in sun ka koma Niger wurin noma ba ka tawa da yaro kace ka taho nan Ghana wurin bara dan mu ana zagin mu
ne martaba sarki Hamisu Yahaya Bako sarkin sabon zangon Accra ya ce shi dai damuwar sa ita ce waɗanda ba su cancanta da su yi bara ba
wani iyaye ya goya kuma yana tafiya da kai amma ya zo yana bara abin da suke bai mu da ka iske wasu ga su kwankwance waje da wasu abubuwa mu dan kanmu wanda muke sabon zango yana bata mana rai sai ni da cabinet na mun aje abin da ya dace
na tuntubi komandan hukumar shige da fice a jihar Ashanti Charles Yaubidia kun a inda yake cewa
if you are dealing with a foreigner you are not dealing with just that person
kasancewar Niger na daga cikin mambobin kungiyar ECOWAS ba za a iya komawa da su masu aiwatar da barace-baracen kasar su ba sai an yi zurfin tattaunawa da masu ruwa da tsaki tukuna a dau matakin da ya dace Hamza Adam sashin Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana
a gaida Hamza Adam har yanzu duk kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga babban dauke da kashi na biyu na labaran duniya
masu tattaunawa na majalisar dattawan Amurka sun cimma yarjejeniya akan wani shiri da ya kai ga rage dala biliyan 10 akan kudin yaki da COVID-19 inji manyan masu tattaunawan na Democrat da Republican a jiya Litinin amma matakin zai dakatar da duk wani tallafi da Amurka ke taimakawa kasashen ketare don yakar cutar shugaban Democrat masu rinjayi a majalisar dattawa Chuck Schumer daga jihar New York ya ce wannan shirin zai baiwa gwamnati makami da muke bukata don yaki da cutar Senator Mitt Romney na Republican daga jihar Utah shi ma ya jaddada cewa kudaden da aka adana a wannan shirin na nufin Amurkawa ba za su kare ko dala ɗaya ba za a yi amfani da akalla harabin kasafin wannan shirin wurin bincike da kuma yin kayan jinyar cutar a cewar wasu bayanai da ke kunshe a cikin takardun da jagororin tattaunawar Schumer da Romney suka raba za a kuma yi amfani da kudin a sayi rigakafi da yin gwaji za a kashe akalla miliyan 750 a gudanar da bincike akan sabbin nau'ukan cutar COVID-19 da kuma faɗaɗa yin rigakafi a ƙarshe hukuncin da hukumomin Cambodia suka yanke na soke lasisin gidajen jaridu guda uku abin tsoro ne in ji wani mai sa ido akan kafafen yada labarai matakin da ma'aikatar watsa labarai ta dauka ya shafi jaridun Bayon Times da Cambodia Today da kuma gidan talabijin na yanar gizo Khmer Cover TV ko kuma CCTV a takaice dukkanin kafafen yada labaran guda uku ana zargin su ne da watsa wasu bayanai da suka saba wa ka'idojin aikin jarida da kuma kungiyar kasuwanci da ma'aikatar ke hanawa a cewar wata wasikar ranar 15 ga watan Maris daga South Prasid wanda ke zama sakataren gwamnati a ma'aikatar yada labaran A wata hira da muryar Amurka a makon da ya gabata, Tuchi Utia na jaridar Cambodia Today ya ce ya yi imanin cewa matakin yana da alaka da labarin da aka buga a shafinsa na yanar gizo akan kurakuren da ke tattare da tsarin bada kungiyar gwamnati.
Labaran duniya kenan, aka tura daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan.
Ubana, dai ya haife ni, ki kula da ni ba, bai bari na ji daɗi ba. Ubanna ga yaron zamani, bai damu da shi ba, bai kai shi makaranta ba. Aure yake tai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagi ya da kama baba ne gani nan ban tsaya baba ne nan na tsoka da inda ka baba ne sai ku kwace da
wannan shirin na zo muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar ku sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM ba ga ka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahouse.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma
ka ja ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin ‘yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana ƙarya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan lanani.
Masarai assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Tuwona ta da mahaifina iga da shekara da shekaru yau ita aka zo za a karɓe. Shi yasa nake neman haƙƙina.
Abin da na iya noma an kwashe gonata. Gidan nake zama da iyalina an zo an ce tashi.
Tun da muna jin cewa akwai wani ƴanci na dan adam. To dan haka ya zai mu je mu karɓa mu da mu samu nafasa ba. Noman nan da kiwo shi muka sani.
Na da gonakai guda uku a ciki, wannan gonakai da su na dogara nake samun dan abinci nan ci da iyalina da kaina.
Al'ummomin wasu sassan karamar hukumar Madobi ta jihar Kano kenan a yankin arewa maso yammacin Najeriya.
Wallahi idan ba san juna ada kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayaya ko neman magana sai an so juna an daina.
Masore barkamu da kasancewa cikin watan Ramadana mai alfarma da fatan ibadunmu da zamu gudanar ko kuma muke gudanarwa a cikin wannan wata su karbo kuma mu kasance cikin rukunin wadanda Allah zai yanta a cikin wannan wata mai alfarma. Masore bayan da aikin noman rani yayi nisa a galibin yankuna da lardina na arewacin Najeriya inda zaka wasu manoma da suka sami sukunin gudanar da wannan aiki na noman rani suka fara girbin kayan amfanin gona kamar irin su timatir da alkama da tattasai da dangogin su. Yanzu haka wasu manoman hankalin su ya fara karkata ne kan shirye-shiryen tinkarar noman damuna wacce za ta zo nan gaba idan Allah ya kai mu. Manoma da dama na yankin arewacin Najeriya sun fara aikace-aikacen sharar gona gabanin saukar ruwan sama. Sai dai ga alama wannan shekara ta zo da zulumi a zakatan dubban manoma da ke garuruwa da ƙauyuka masu yawa a yankin karamar hukumar Madobi ta jihar Kano a arewa maso yammacin Najeriya saboda sun ce hukumomin yankin na barazanar kwace musu gonakin noma. Galibin su sun gaje su ne tun iyaye da kakanni.
Sunana Usman Habibu Kafin Agur daga karamar hukumar Madobi.
Gona ta da mahaifina iga da shekara da shekaru yau ita aka zo za a karbi. Shi yasa nake neman haƙina. Kai tsaye ma zan iya cewa shugaban karamar hukumar Madobi ne yake muke zargi yake da alhakin aikata wannan abu. Dalili na shine takardar da suke rabawa al'umma ta sheda mana cewa daga ofishin ciyaman wannan abu yake da gudana. Shine muke tambayar ciyaman na local government me dalilin sa na karɓar gonakin mu, me za a yi mana da su, me za a yi da su, kuma me ya makomar waɗanda aka karɓa.
Kai waɗannan bayanan da kake ta nema ba tuntuɓa ne tsakanin ku da majalisar karamar kuma misali ko shi ofishin ciyaman?
To ai ba mu kadai ba ma waɗanda suka isa irin ku ƴan jarida an sun tambaye su ma ba sa kula su. Ballantana kai talaka ana ganin ka banza a banza ba abin da za a yi maka in ma ka je gurin kama ka za su yalla. Ballantana ka tambaye me za a yi
kamar a kama ka kamar yaya
a kama ka a kulli. Yanzu in ka je fanda ka san asambi su ake a Madobi, ƴan sanda mofel waye dukkanin su an ɗebo an tara sai ka ce a Katsina. Su tafi Katsina mana su yi aiki mai gida. Mu zaune lafiya muke jihar Kano, mu da muka gan su ma Allah ya ce muke wani abu ne ya faru a Madobi. Inda ka san a Maiduguri ko a Katsina a bar mana gonakin mu, su muke da bukata ga damuwar
tsaro suke ko aikin awo ake
aiki wai saboda su waɗannan jami'an tsaro dalilin zaman su a gun ko da bintimin kauye da aka kwace masa gona tunda shi bai da karfi sai na Allah. Shine in yazo a kama shi an kwace ma gona an kwace wasu gida su kawai an tanaji shi ne ko da mutum zai zo ice zai nema hakin su kama shi.
Karwagallahu ya sunan ka?
Ni kafin gama sunana ma sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunana Abubakar Musa Manya Tela Buzai. Ni abin da ya shafi ni ma zan iya cewa ya fi na kowa. Gidajen mu da gonakin mu duk suna cikin wannan abu, kuma gidajen mu na gado mu masu gida akalla ka sami yaya goma goma mun kai mu guda takwas a gida. An ce duk tashin mu zamu to ina za a kai mu?
Canza mu kuma tsuguni za a kai nan.
Wallahi alam mu dai sun gaya mana je sun yi awo har gidajen mu da gonakin mu, dan haka mu zo mu karba takarda. To takardar ma ta mece ce? Kuma ba su ba mu manufacciyar ga dalilin ma takardar.
Amma su muku bayani a cewa za a yi wannan aiki ne kuma ga abin da za a yi?
A gaskiya bayanin da suke mana ba gamsashe bane. Abin da yasa an ce ba gamsashe bane, in haka ne sai a kira wannan abin ya shafa. A ce muna son kayanka dan haka ga abin da zamu yi. Ko kuma ka sai mana ko kuma dai duk abin da ya kamata. To ba a yi mana wannan ba sai shela kai kawai din mai gona daga guri kaza zuwa gu kaza ya zo ya karɓi takarda.
Kai ka je ka karɓi takarda?
To ni me zan yi da takarda tunda rayuwa ta ma tana kan su rabi. Abin da na iya noma an kwashen gonata, gidan ne yake zama da iyalina an zo an ce in tashi. Mu yanzu barazana ma suke mana suna nan da manfal da ƴan sanda da mai da mai sun zo sun cika garin. Allah ya fi ƙarfin kowa kuma shi muka sa gaba. Zai mana maganin sun Allah ya
sani. Na Ahmad Isa Alisu daga Agala. Ina da gona, mahaifina yana da gona, mahaifiyata tana da gona. A takaice dai gonakin gidanmu sun kai kaman guda takwas a gurin.
Me ake gaya muku ko aka gaya muku kafin a fara wannan aiki?
Mu dai yanzu ba abin da aka ce mu akan wannan aiki, amma dai a sarkin gari ya sa an yi sheda an ce an yi diban guri daga guri kaza zuwa guri kaza nan kuma. To dan haka duk wanda ya ce guri kaza to je karɓi takarda, je gona sai tsaya ya karɓi takarda. Amma cikakkiyar manufar me za a gurin nan shine har nan sani ba.
Kai ka karɓi takarda?
A ni ban karɓi takarda
ba. Wanda suka karɓa kai a garin?
Eh, akwai wanda suka karɓa sakamakon barazanar da aka ci tun da kashe da aka yi. A yi shaidar duk wanda bai je ya karɓi wannan takarda ba ya rasa gonarsa. Mu kuma muke ganin tun da muna jin cewa akwai wani ƴanci na ɗan adam. To dan haka ya za mu je mu karɓa mu da mu san manufarsa ba. Kuma ga shi bayan kayan muka sani mu mazaunan ƙauye ne. Noman nan da kiwo shi muka sani.
So kuke a bar abin da aka zo yi ko kuma a gaya muku me aka zo yi da a gamsar da ku?
Mu bar mana gonakin mu mu ci gaba da rayuwa inda muka tsinci kanmu. Shi ifi mana alkhairi akan a ce za a kirkira mana dama wanda ba a samar da abin ba kuma an zo an karɓa wannan.
Sunana Abba Abdulmumini Kafin Agur. Sun zo ƙauyenmu don yanka wannan furotai a Katsam a cikin watan nan da muke ganin cewar ko da lokaci za a iya samun zaman ruwa. An zo an ce an tashi ga kuma ya tura bishiya a kanka waɗansu suna kamuwa da cutuka ta virus jinsu ina hawa na da gonakai guda uku a ciki wannan gonakai da su na dogara nake samun dan abinci nan ci da iyalina da kaina.
Rahotanni da kuka ji ko da na bayan fage ne me kuka ji cewa ita kalmar hukuma za ta yi da wannan gonakai naku da ake aunawa?
To kalmar hukuma mun samu labari akan cewa za a yanka farotai layout to mun ba mu san ma me layout din ba da yake wannan mun je gaban dagacin garin mu akan cewa me za a yi da mu ne yi mana rantsuwa cewa wallahi dai sun me za a yi shi ba sun tabe shi ba
to Allah ya kyauta nan gaba a cikin shirin zamu ji ta bakin mahukuntan karamar hukumar ta Madobi wanda ita ce ta kirkiro wannan aiki na karbar gonakan manoma mazauna karkara da niyyar mayar da su fulo tai a da kace mu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙin sa ya tattara kodi koke na sasamura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba gauran amma
Masu rai Alhaji Muhammad Lawan Yahaya shine shugaban karamar hukumar Madobi kuma waɗannan manoma da magidanta na ƙarƙashin ikon mulkin sa ne
sakamakon population density da ake fama da shi gari kusan ya cika jihar Kano ta cika musamman karamar hukumar Tambo ta cika an ji an yi fitar da layout sai muka fahimci cewa yanzu kusan Madobi za a dawo da harkar filaye to sai muke jin tsoron kar a zo a muna hawan igiya wannan shi ya bamu dama muka zo muka yi tunani muka kafa committee na land advisory committee wanda ya kunshi hakimi da lauyoyi da jami'an tsaro muka zo muka tattauna cewa ne ya kamata mu bari mu bujiro da wani sabon aiki mu mai layout wanda zamu rage wannan population density din bayan jerin ungwani ma da muke so mu dan a samu tsari mai kyau akwai abin da muka bujiro shi na small scale industries kananan masana'antu wanda zamu bada dama a zo a kakkafa su mutanen mu za su samu aikin yi kuma ita ma karamin hukuma samu kudin shiga wanda zai taimaka wajen gina karamin hukuma mun yi subcommittee shi kuma karshen bai girma hakimi wanda shi na wayar da kan al'umma ne kuma ya kira taro na wannan mutane suke wannan garuruwa an zauna su an wayar musu da kai cewa ga irin yanayin da aka zo da shi gwamnati ta bujiro da abu na cigaba aiki na cigaba domin cigaban al'umma kuma ba za a zalunci kowa ba za a ba su biya diya da filaye yanzu gwamnati ba da kuɗi za ta biya diya da kuɗi shi sa muka fito da tsarin kamar da gwamnati har kana suke kuma ko ina da abin da ake kenan za a ba da gona kaso 50 ita hukuma ta ce kaso 50 saboda haka na san tabbatar muka cewa za mu ci gaba da wayar da kan mutane kuma muna nan muna ba
Mamman Lawan Yahaya kenan shugaban mulki na karamar hukumar Madobi a jihar Kano Najeriya kuma shine cikamakin shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
fitina barki ta gaba ta fita Allah wa daren mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta haka nan da waɗanda ka kawo ta
Alhamdulillah da la'agai da majiradin kwari yanzu kuma lokacin da Sulum Barma zai kama na sharhin jaridin jamhuriyar Niger
zamu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Lisahel wacce ta ruwaito cewa jamhuriyar Niger na shirin karbar bakuncin babban taron shugabannin kasashen Afirka Kwamishinan kungiyar AU mai kula da harkokin kasuwanci da yawan bude ido ma'adanai da masana'antu Albert Mushanga ne ya bayyana hakan jim kadan bayan da suka gana da shugaban kasa Muhammad Bazoum a fadinsa yana mai cewa ya je ne yayi wa shugaban kasa bayanin inda aka kwana game da shirye-shiryen wannan taro da ake sa ran gudanarwa a watan November da ke tafe jaridar Levanaman ta ce babban daraktan ma'aikatar fitan kaya ya ja kunnuwan ma'aikatansa akan batun mutunta ka'idodin aiki bayan da ya ce ya samu labarin wasu daga cikin irin waɗannan jami'ai suna aikata abubuwan da suka sabawa tsarin aiki jaridar ta ce a wasiƙar da ya aike wa shugabannin rassan hukumar Duan bayan kammala wani rangadin da ya kai shi jihohi takwas na Niger babban daraktan ya umarce su zuba ido akan miyagun ɗabi'un da wasu ma'aikata ke nunawa a yayin binciken kaya yana mai cewa ba sani ba sabo ga duk wanda aka kama da irin wannan laifi jaridar La Rue de l'Histoire ta ce Najeriya da Niger sun fara yunkurin gudanar da aikin haɗin gwiwa a fannin kula da sha'anin karbar haraji taron shugabannin ma'aikatan kasashen biyu da ya gudana a Abuja ne ya bada wannan sanarwa jaridar ta ce a ƙarshen tattaunawar wuni biyu DGE da FIRS sun ce sun gano buƙatar haɗa kai domin shigar da makudan kudaden haraji a aljihun gwamnatocin kasashen biyu
saboda haka suka yanke shawarar karfafa hanyoyin musanyar dubarin aiki. Makarkare da jaridar Air Info wacce ta bayyana cewa wani jami'in tsaro ya dasawa kansa harsashi aka a harabar wata kotun birnin Yamai bayan da alkali ya yanke hukuncin kulle shi a kurkuku a ƙarshen wani zaman shari'a. Jaridar ta ce jami'in tsaron wanda ainihi aka same shi da hannu a wata damfarar cinikin filin gini ya kashe kansa ne sakamakon rashin gamsuwa da matakin aika shi gidan maza a matsayinsa na mai sanye da kayan sarki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sulemu Barma. Darasin mu ne yau shine menene maraya?
Ni ne Sa'idu Musa Yalwa, shugaban kwamitin marayu na Abuja. Nake so in jawo hankalin mutane su gane muhimmancin maraya. Wane ne maraya? Allah ya ce fa ammal yatima fala tanhar. Maraya kar ku wulakanta shi, kar ku tsawata masa. Kar ku za, kar ku ci dukiyansa. Da zan na aka ja ayoyi bila adadin kan maraya. Annabi kuma sai yake sallallahu alaihi wasallama yace ni da mai ciyar da maraya haka muke da shi cikin aljanna. Ya nuna ɗan yasunsa guda biyu, yace duk wanda ya ciyar da maraya haka muke da shi cikin aljanna. Ya nau'in ciyar da maraya yake? Ba mu kawo kamar shinkawa mu ba su kamar nan gaba su nan ba. Ka dauki nauyinsa gaba ɗaya, rayuwarsa yana hannunka kamar ƴaƴanka. Makarantar da ƴaƴanka suke zuwa shi nan suke zuwa, abincin da ƴaƴanka ke ci shi suke ci, suturan da ƴaƴanka suke sa shi suke sawa. To wannan shine ka dauki maraya. Manzo Rama sallallahu alaihi wasallam yace in zuciyanka ke kace baka da imani ka shafa kan maraya, Allah zai da maka da imani ga zuciyarka. To kan maraya ba abun wasa bane, ba mun walakanta su bane. Yace babu gida mafi alheri a bayan kasa kaman gidan da aka dauki maraya aka yi tarbiyyar sa aka rene shi aka kyautata masa. Gida mafi sharri wanda aka dauki maraya aka walakanta shi cikin gidan shine gida mafi sharri a bayan kasa. Wannan takaitacce ne ke son jawo hankalin mutane mu san wane ne maraya kuma me dawo maraya mu sirri duniya da lahira.
To Allah ya saka da alkhairi. Don nan muka zo ga shin mu na ƙarshe labarai a takaice.
To sarfira a takaice, a jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga gudanar da shari'ar aikata laifukan yaki a kan shugaban Rasha Vladimir Putin, inda ya Allah wadai da ayyukan rashin imani da sojojin Rasha ke aikatawa da aka gano a cikin 'yan kwanakin nan a Bucha, wata anguwa a Kyiv babban birnin Ukraine. Ai za ku iya tunawa na sha suka saboda na kira Putin da mai laifin yaki, Biden yana faɗa wa manema labarai a fadar White House. Ya ce a gaskiya kuma kun ga abin da ke faruwa a Bucha. Wannan kadai ya isa laifin yaki, amma za mu tattara bayanai. Masana kimiyyar yanayi sun yi gargaɗi cewa duniya ka iya fuskantar bala'i idan ta gaza ɗaukar matakan gaggawa da ake bukata na takaita dumamar yanayi zuwa ma'aunin Celsius 1.5. Kwamitin ƙasa da ƙasa akan sauyin yanayi ya fitar da wani rahoto na dakile sauyin yanayin. Bayan rahotanni biyu da suka gabata akan kimiyyar zahiri da ke bayan sauyin yanayi da kuma tasirinsa, babbar hukumar kula da yanayi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce canje-canje a yanzu suna haifar da cikas a cikin duniyar halitta da kuma rayuwar bil'adama. A ƙarshe, sake komawa akan karagar mulkin Afghanistan da ƙungiyar Taliban ta yi a cikin watan Agusta, biyo bayan janyewar da Amurka ta yi a ƙasar da ke tattare da tashin hankali, ya jefa mutanen Afghanistan cikin mummunan wahala a cewar wani sabon bincike. A cewar wata ƙuri'a da cibiyar Gallup ta gudanar, kashi 94 cikin 100 na mutanen Afghanistan suna fama da tsananin talauci da ya isa wahala.
To madalla a gaishe ka. Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku jo sai daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kamar kodayaushe za ku iya shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com ko ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu mai kiri wanda ya tana gabatarwa, sai Solomon Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu ne Mr. Karan, ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.